مبتغى الصوم أروسك يبتغي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جنب الغبر.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاؤكو غوتر رمضان هجرة دبودة دريو دار بإن دبقوي wanda yazo biyu ga watan 3226 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 280. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in kana usratin fanadhiratun ila maysara وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 280 Allah mai rahama mai jin kai mai afuwa mai gafara mai tausayin bayansa dukkan hukuncensa adalci ne labaransa duka gaskiya ne. Allah ta'ala ce wa in kana zu usratin idan shi wanda ake bi bashi aka same shi ma'abocin kunci shi wanda ake bi bashi Allah ta'ala ya faɗi yadda za a yi idan ana bin mutum bashi sai Allah ta'ala yake wata rana zaka zo karɓar bashi a wajen wanda ka bawa bashi sai ka tarar bashi da hali kuma shi ma yana cikin damuwa na rashin kuɗin da zai biya ka wannan bashin to sai Allah ta'ala ya shiga tsakani yace idan an same shi ma'abocin kunci ne fanadhiratun to a saurara a jira a daga masa kafa ila mai saratin zuwa lokacin yalwa kazo kai sallamawa na ashe ina binka kudi eh nawa ne kudin nan kaza ne to da Allah yaushe za a biya ne yace wallahi ina ta kokari ina ta kai komo ina ta shige da fice daga na biya ka kudin ka amma Allah har yanzu bin samu ba kuma kai ma sheda ne kaga yanayi na kai ma sheda ne ka kalli yadda nake ciki sai to yanzu ya za a yi to yanzu kai za ka yi bayani yace to shikenan nawa kake so a ƙara maka na lokaci sai a ƙara masa lokaci shi kuma sai ya kokari kafin lokacin sai ya kokari ya biya kun ga Allah ta'ala ya shigo ya kawo maslaha ya kawo fahimtar juna ya kawo sauki tsakanin mai bada bashi da mai karba kuma idan na gaya muku shi wata rarrigimar ta mai bada bashin ce ya bada bashi sau ɗaya an cinye ya ba sau biyu an cinye sai ka zo ka nace ya baka bashi ya hana ka domin watakila saboda an taba cinye masa ko kai din ma ka taba cinye masa ko kuma ya gamu da masu taurin bashi waɗanda ya ba su bashin sun yi amfani da shi amma wajen biya aka zo ana ta gardama saboda haka in ka zo neman bashi sai ya kiya wasu lokacin kuma daga shi wanda ake ba bashin ne shi wanda za a ba bashin wata ran sai kaga ya zo ya karbi bashi ya yi amfani da shi Allah ya hore masa ya samu amma sai ya ki biya kun ga Allah ta'ala ya gaya mana hanyoyi guda hudu da za a daidaita da mutane akan harkar dukiya harka ta farko shine harkar sadaka da kyauta da alheri da taimakawa wanda ayoyi 14 suka gabata suna bayani akan wannan bangare. Bangare na biyu shine bangaren abawa mutum bashi. Allah ta'ala ce kada a ƙara masa kudin ruwa. Idan mutum ya zo aka ruba shi a hannunka dan matarsa ba ta da lafiya ko zai biya ayyansa kudin makaranta ko zai karasa gininsa ko kuma zai shiga wata sana'a ko kuma zai gyara wani abu ko wata matsala ko larura ta same shi yana neman taimako na a bashi bashi, Allah ta'ala ce ka bashi. Kai kuma da aka ba bashi, Allah ta'ala ce in ka samu ka biya. Sannan kai kuma da kake bin sa bashi, Allah ta'ala ce ka daga masa kafa zuwa lokacin da zai samu. Ba kamar yadda ake a zamanin jahiliya ba, idan kana bin mutum bashi na miliyan 1 lokacin biyan bashi yayi, idan ka zo sai ka ce masa ko ka biya ni yanzu ko kuma in ƙara ma lokaci in ƙara maka kuɗi. To daga nan an samu riba a tsafin muda'afa. Sai ya zama duk wata ana ƙara masa kaza, gashi can yana ƙoƙarin nema kuma kuɗin suna ƙaruwa. Ana bin sa bashi bai samu abun biya ba kuma kuɗin sun ci gaba da ƙaruwa, sun ci gaba da yawa. Watakila daga miliyan 1 nan da ake bin sa wata ran sai kaga sun koma miliyan 2, miliyan 3, har sai su koma miliyan 10 ko bai samu ba. Saboda haka Allah ta'ala ya ja hankalin masu wadata, ya ja hankalin masu shi, ya ja hankalinmu game da samun mutumin da ka bawa bashi bai da hali. Allah ta'ala ya ce in an same shi bai da hali a saurara masa zuwa lokacin samu. Sai Allah ta'ala ya faɗi fuska ta biyu ya ce wa an tasaddaku khairun lakum. Allah ya ce kai kuma yi sadaka, ka ce ka yafe masa in ka tabbatar bai da shi kuma yana cikin wahalar nema. To Allah ta'ala ya ce ka yafe masa, kai masa sadaka khairun lakum, wa an tasaddaku ku yi sadaka ku yafe masa khairun lakum, shi yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna, idan kun san abin da za ku samu na sakamako mai kyau a wajen Allah. Wato kenan wanda ake bi bashi yana da hali uku. Halin in an zo nema ya biya ko ga kudinka yadda na amsa, ba ƙari ba rage, la tazlimuna wala tuzlamun, ba za a cinye maka asalin kuɗi ba ko ba za ka ƙara masa wani abu na kuɗin ruwa ba. Kaga ka karɓi kudinka shikenan, ka kyauta masa da ka bashi bashi, shi kuma ya kyauta maka da ya biya bashi, sai ku rabu lafiya ana murna, kana girmama shi yana girmama ka, kana cewa Allah saka da alheri da ka bani bashi, shi kuma yana cewa Allah saka maka da alheri da ka dawo min da shi. Domin dawowa da shi din ma ba ƙaramin matsala bane wasu lokacin. Kamar yadda bayarwa take zama matsala, haka dawowa da shi yake zama matsala. Wani ba zai bayar ba, wani kuma in an bashi ba zai dawo da shi ba. To saboda haka in an baka bashi ka dawo da shi a ranar da aka yi alkawari, bi ga watan March zan dawo maka da bashinka, bi ga watan March na yi sai ga kuɗin sa. To kaga zai yi godiya akan ka kawo masa, kai kuma za ka yi godiya akan ya baka. To wannan shine mu'amalar bashi ta farko. Ma'amala ta biyu ta bashi shine ajali ya sauka, kuma wanda kake bi bashin ka zo ka same shi a cikin rashi, yayi alƙawarin ya ɗaga kuma kashi ka zo ka ritsa shi ya rasa inda zai sa kansa. Saboda haka sai Allah ta'ala ya shigo ya ce to in ka tabbatar akwai matsi to ka ɗaga masa ƙafa, ka ƙara masa lokaci ba tare da ka ƙara masa kuɗin ruwa ba har zuwa lokacin da zai samu. Kaga wannan ɗaga ƙafa kenan. Na uku kuma sai Allah ya ce to in ma ka fahimci cewa akwai takura, akwai rashi, kai kuma kana da hali, abin nan da ka bayar ba wani abu ne da ya dame ka ba, to Allah ya ce ka yafe masa duka ko ka yafe masa wani shashi, wannan alheri ne a gare ka. Ka ce wai bashin nan har yanzu alaji an kasa biya, wallahi abin ne ka san halin da ake ciki, ina iya kokari na wallahi na daga kaza, na sai da kaza, na taya kaza, na yi kaza. Ka ce to ba komai, bashin nan dai da nake binka nawa ne ma? Alhaji miliyan 5 ne. To yanzu na rage maka miliyan 2.5, ba ni miliyan 2.5. Ko kuma kai na ma yafe ma, ya zai ji daɗi a ransa? Ka san bashi fa har neman tsari ake da shi. Amin galibati daini wa qahrir rijali. Annabi alayhi salatu wassalam yana addu'a, Allah ta'ala ka raba ni da rinjayen bashi, na ci bashi na kasa biya, wa qahrir rijal. Akwai kuma inda yake cewa wato Allahumma kfini bi halalika an haramika ughni fadlika amman siwaka. Da mutumin da bashi ya dame shi yazo wajen Annabi alayhi salatu wassalam, ko Annabi alayhi salatu wassalam ya same shi a masallaci, ba a lokacin sallah ba, irin tsakiyar ranar nan ko kuma tsakiyar dare, yace me yasa na ganka a masallaci a wannan lokaci? Yace ya Rasulullah, damuwa ce ce min yawa da basu sakan jama'a. sai annabi alayhi salatu wasallam yace to ba na gaya maka wata addu'a ba idan kai ta yin ta kana nana tata Allah zai kawo maka hanyar da zaka samu biyan bashi yace ga yamin ya rasulullah yace ka dinga allahumma aksini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka wannan addu'a idan mutum ana bin sa bashi yayin ta ta nana tata to zai ga mafita sosai da kuma addu'an nan da ake yi a cikin sallar dare ita ma ta neman biyan bashi ce Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay wa antal zahiru wa laysa fawqaka shay wa antal batinu wa laysa dunaka shay kaza anni daina wa aghnini min al faqri wannan addu'a annabi alayhi salatu wasallam yana yin ta a cikin qiyamul layli ita ma ta neman biyan bashi ce kawa Allah take kawa Allah kirari kawa Allah yabo ka kira shi da sunayen sa a ƙarshe kuma kai addu'a kaza anni daina Allah ka biya mun bashi wa aghnini min al faqri ko kuma wadata ni in fita daga cikin tsiya da talauci nana Aisha tace ya rasulullah ya kake ta yin addu'a Allah ya raba ka da bashi tace yace Aisha idan mutum ya ci bashi sai yayi magana yayi ƙarya sai alƙawari ya sabu kullun ka hadu da mai binka bashi sai kace yi hakuri gobe za a kawo insha Allah bari zuwa gobe je a bari dai mu ga me zai faru a dai daga mun kafa kuma kai ta alƙawari kana saba kai ta magana kana ƙarya shi yasa malikiya suka duba cikin mutanen da ake ba su uzuri a dauke musu zuwa sallar juma'a akwai wanda ake bin bashi ya rasa abun biya me shi yana neman zai kama shi suka ce to wannan shi ma kai ya je juma'a ya azhar a gida an neme ka sama da kasa an rasa aka ce washi to ina za a same shi ne na je gidansa wani fa baya asuba a gida karfe 3 ya bar gidan sai ɗaya zai dawo awa biyu zai a gida ya ce to kun sa akwai masu bashi da an yi asuba za su fara layi da haka sai ya sallama da iyalansa kafin alfijir ya keto kuma ba zai dawo ba sai kowa ya yi bacci kuma zai fita kowa bai tashi ba to kaga ina za ka gan shi haka riƙe shi to saboda haka sai ya ce a'a ai mutum ne mai addini yana zuwa juma'a tunda yana zuwa juma'a bari in tare shi a lokacin sallar juma'a to sai malikiya suka ce idan shi kaɗai ne masallacin juma'a a garin kuma ka san zai rafda kai in ka je to shikenan kada ka je kake sallah azhar a gida wato kenan bashi abu ne mai zafi abu ne mai ciwo ka cika kasa biya yanzu ko ci ake bashi hanji ne akwai shi a cikin su kai ka ci kawai ba komai kasan ma ana binta bashi sai a zuga mutum ya je ya ciwo bashi kuma wani bashi ma fa ba na larura ba ne wallahi na ganganci ne da jin daɗi mutum ya bashi ya sai sabuwar mota ya bashi ya amarya ya bashi ya katon gida ya bashi ya sai sabuwar waya iPhone 17 16 ko ya bashi ya sai bashi ya sai lefan ake kira sa ko dan mashin din nan na gayu ya bashi ya sai gizina dindinka duk kayan bashi ne fa dan rigima kuma yazo biya ido ya rena fata saboda haka kada mutum ya ci bashin da bai zama dole ba in kuma ka ci bashi kai kokari kai biya mutane bashin saboda bashi yana da nauyi wata rana wani mutum yazo yace ya rasulullah a filin daga ne idan na fuskanci can bangaren kafirai suka kashe ni ina kara addinin Allah ina zani annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna za ka yi ba da hisabi ba har ya tafi ci a dakata in ana binka bashi sai ka biya ko ka yi shahada ba za ka shiga aljanna ba sai an biya bashin mutane shi yasa a lokacin annabi alaihi salatu wasallam idan mutum ya mutu aka zo sai ya tambaya a tsitse da gawa gaba sai ya ce akwai bashi a kansa in an ce ana bin sa bashi sai ya ce to a biya ko ya sa wani ya masa sallah ko shi ya biya daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun fahimci cewa bashin nan in ba larura ba sa ci sai ya sanar duk wanda ake bi bashi a cikin al'umma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da abin da zai biya a zo biya masa Allahu akbar in yanzu ne hayi ta cewa amma sahabbai sai kamar ma an hana su cin bashi to ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ci bashi zai biya ma ka ciwo masa bashi saboda kaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda kaunar da yake wa al'umman sa baya so ya ga wani a cikin damuwa daka ji wanda ya ci bashi ya kasa biya a zo in biya masa wanda ya bar dukiya kuma a raba wa iyalansa sallallahu alaihi wasallam so da aka kun ga ashe bashi in ba dole ba mutum ya yi hankali da shi shi yasa Allah ya nema a yafewa waɗanda ake bi bashi Allah ta'ala ya bayyana hukuncin wanda ya shiga cikin kunci ko bai samu abin da zai biya bashi ba Allah ta'ala ya nema daga mai bin bashin ɗayan biyu ya jira shi ya saurara masa har zuwa lokacin da zai samu mafita ko kuma ya sariyar masa da bashin gaba daya ko kuma ya wato sariyar masa da wani shashi na bashin to akwai wani abu da wasu mutane suke yi wata mas'ala ce sai mutun ya zo ranar da zai fidda zakka sai bidin masu bin sa bashi sai zai ce zo nawa nake binka alhaji ai miliyan daya kake bi na sai ce to shikenan na fidda miliyan daya a cikin zakkata tashi ka tafi yayi wasu malamai suka ce bai ba saboda ai zakka so ake a samu shi kuma wannan rashi ne dama ba yi da shi dama ya miko maka ne sai ka ce rike a zakka amma nawa bai da shi wanda bai da shi kuma ya za a yi zakka akan abin da babu yanzu zakkarka ta tafi a babu kenan dama fa babaka zai ba yi da shi bai samu ba wai kakkai asara ko ka fitar da na Allah sai ka ce wai ka saka na Allah a cikin abin da babu to malamai suka ce sai dai idan yana da shi sai ya zo kai nawa nake binka zakka alhaji miliyan ɗaya ne to ina take gata sai baka miliyan ɗaya kace to rike yanzu ni kuma na baka zakka kaga wannan yayi suka ce ko kuma abinda wani ya taba yi sai ya zo da miliyan biyu ya samu wanda yake bin miliyan ɗaya yace nawa nake binka bashi ne yace alhaji miliyan biyu ne yace miliyan ɗaya ne yace to ga miliyan biyu ya ni bashi na ya dauko miliyan ɗaya bashi yace to ka kai kuma sai ka tafi da ɗaya to kaga an rabu lafiya an cinye an sauke bashi kuma shi ma an sauke masa ainihin wato nauyi wasu na kawo karkashin wa'ina aqabtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi irin wato zamiya da ake cewa Bahaushe yake cewa mutum kana bin sa kuɗi kai ta neman sa ya biya ka baka same shi ba sai aka baka kuɗin sa ka kawo masa kuma kuɗin suka zama daidai da naka ko sama da naka kace kai dama ana binka miliyan ɗaya ko eh to yanzu ga wani ya bani miliyan biyu kawo maka saboda haka na cire miliyan ɗaya ta dan na san ta zo hannunka ba za ka iya fitar da tawa ba kuma ya halatta ka kai mutum ƙara idan ya yi maka matsalan bashi ka tabbatar yana da shi yana da iko yana da samu ya kiya baka ne za ka iya kai shi ƙara alƙali ya sa a bincike in yana da kuɗin sa a karɓo ma in kuma yana da kuɗin ya ƙi nuna su ya ɓoye su za a iya ɗaure shi har sai ya fito da kuɗin amma in an tabbatar ba shi da shi shari'a ba ta yarda a ɗaure shi ba to don ka ɗaura mara shi me aka yi kenan ƙara ka sake shi ma ya je nemo wani abu yana baka kaɗan kaɗan nan ɗaura mara shi ba a samu abin ba shi kuma an raba shi da iyalansa an raba shi da ɗan ƙoƙarin da yake na ya ci da iyalansa saboda haka wannan jan hankali ne da kwaɗaitarwa bisa wannan aiki na alheri guda biyu da wannan aya ta koyar aiki na farko saurarawa wanda ake bin bashi zuwa lokacin da zai samu abu na biyu kuma shine a yafe masa inda za a dinga waɗannan abubuwan guda biyu to wasu kuma suna gan aka buɗe ƙofa wasu ko masu cin bashin in ka kaɗaitar da sunan sai su daina biya da kawo sai mutum ya ce ga in gano zuwa osiratin in shi sa kace an bincika an ga yana da shi to za a iya tilasta shi ya biya ka abinka amma in ka yafe masa tunda dama ai ba kowa za ka ba bashi ba sai wanda kaga akwai fuskar mutunci akwai kima akwai daraja akwai yadda zai ya biya da makamantansu kuma Allah zai gaya mana yadda ake tawfiqin bashi ma wajen rubutu da shaidu da kuma mutum dama abu biyar ake so a lokacin bashi mai karba da mai bayarwa da abin da aka karba da kuma shaidu da rubutu abu biyar a sa shaidu a rubuta ga mai karba kuma shi wanda ya karba kudin shi zai faɗa abin da za a rubuta tunda shi ake bi bashi kai kuma sai a gaya ma haka ne saboda ya zama ya yi ikirari kai ba da ka ba da kudin ba kai za ka ce a rubuta kaza ba shi din da ya karba kudin shi zai sa a rubuta takardar tunda an tashi zuwa kotu za a ce shi ya faɗa da bakinsa shi ya rubuta da hannunsa ko shi ya shifta aka rubuta yanzu kaga lauyoyi ma ake sawa a tsakani saboda a samu tawfiki kuma a sa shaidu saboda yan rigima ta taso a san yadda za a musamman yanzu da amana ta yi karanci tsakanin mutane wani ka bashi bashi kai da kai kai da shi to in ba sa aka ci ba wannan bashin ba zai fito ba shi yasa bashin ake ba da shi ta fuska uku akwai bashi da rubutu da shaidu akwai bashi da jingina akwai bashi da amana bashi da rubutu shine wanda zamu bayani a cikin ayatul dain bashi da jingina mutum ya zo ya ce da Allah ba ni miliyan biyar ka ce ba ni takardin gidanka ban yadda da kai ba ni takardin gidanka in rike idan na ga baka biya ni ba sai a saida gidan in fitar da kuɗina ko in rike gidan a bakacin kuɗina wannan shi ake kira ar-rahn zamu zo shi ma bayani akan sa aka kuma bashi da amana an ce lalle amintacce ba zai ci amana ba sai dai a amincewa wanda ba amintacce ba ya ci amanar amma in dai amintaccen ne ba zai ci amana ba yazo daki kai da shi yace alaji wallahi ina da damuwa ta miliyan 10 ba ni ya kawai ka buda akwati ka dauko miliyan 10 ka bashi ba sheda ba rubutu to kaga wannan Allah ne sheda irin wannan matsalar sa idan fa bai baka ba ko baka da iko ka je kotu don ka je alkali abinda zai fara tambaya ina shedu ina rubutu kace ba sheda ba rubutu ta Allah ta shiga ban gobe ya kai ma lokacin zaka dace kudi mai yawa haka ka ba mutum ba sheda ba rubutu ai na yadda shi ne to wata kila ba yaddaje bane kai kai dace amma in yaddaje ne wallahi ba zai ci ba ba annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu kissa wani mutum ba da ya tafi wata kasa hadisin bukhari da muslim da ya sauka a kasar sai zama yana bukatar dinari 1000 dinari 1000 yanzu kamar kace miliyan 200 haka shike dinari 1000 sai ya sallama gidan wani yace don Allah bukata shi ta same ni ta dinari 1000 ina son da Allah ka bani dinari 1000 yace ai ban san ka ba yace ai Allah ya sani ina sheda yace Allah ne sheda ina mai rubutu yace Allah ya sa malaiku su rubuta yace zaka dawo da su ya fadi ranar sai yace to na yadda da Allah a matsayin sheda kuma na yadda matsayin Allah ngo bai san shi ba bai san shi ba ya bashi yayi hidimomin sa yayi bukatun sa yayi tafiyar sa shi kuma ya tsaya yana jira ranar da suke alƙawari ta zo ai kwa ranar ta zo ya fita yana jiran sa shi kuma a ranar ashe ya samu matsala babu jirgin ruwan da zai tsallako da shi tsakanin su akwai kogi babu ruwan da zai tsallako da shi sai tsaya yace ya Allah yau muka yi alƙawari da mutumin nan kuma kai ne sheda kada mutumin nan ya zama ba a kai masa kudin sa a yau ba ya dauka ana iya fakewa da Allah ayi yaudara sai ne mu katako ya zuba kudin akai ya nannade katakon ya nade kudin akai ya dora katakon akan ruwa yace ya Allah ka kai maka kudin sa sai daki katakon sai ruwa ya ja katako shikenan ya koma gefe ya zauna katako yana ta tafiya ruwa na jansa yana jansa yana jansa yana jansa tun yana ganin sa har katako ya zama ya bace shi kuma yana can bakin ruwa yana jiran isowar mutumin nan har yamma tai bai ga isowar sa bai ce to ni dai da wuya mutum ya sa Allah kuma ya yaudara sai ga katako ya to ce to ni dai bai zo ba ga wani dan katako can barin dauka in tafi da shi gida ko akalla dai a samu abin da a faskara kada ne zuwan banza ne wani banza a bakin teku katako na isowa sai ya dauki katako yana aje sai ya ji tap alamar kuɗi ya kwankwance wannan tsumbakarai da aka daure sai ya ga kuɗi ya fado a daure ya kirga ya ga dinari 1000 bai san da ya aka bai da ya tafi gida da shi shi ma da ya je da yake mai amana ne sai ya ajiye ko wani zai zo ya ci giya wancan mutumin da ya samu dama sai ya sake kirgo dinari 1000 domin wancan da ya yi na farko bai da tabbas ya je ko bai je ba sai ya sake kirgo dinari 1000 ya zo ya same shi ya sallama da shi ka gane ne yace na gane ka yace ni ne wanda na karbi dinaran ka 1000 ba sheda ba rubutu nace Allah ne sheda kuma Allah ne mai rubutu saboda haka nazo yanzu na kawo maka kudin ka amma fa na turo maka kudin nan ta wata hanya ranar da muke alƙawarin nan da kai na samu katako na kulle kudin na katako na turo su idan sun iso kamar yadda na nufa to shikenan na biya ka in ba su iso ba to ga wasu kudin na kawo maka sai ce ai sun iso ina bakin ruwa na hango katako ina buɗa na ga dinari 1000 ka gan su na aje ni ma aje su ne dan ban dauka nawa bane to yanzu aka ce a cikin su waye fa amana waye fa amana a cikin su domin shi wancan da aka ba shi dinare 1000 ba tare da an yi rubutu ba ko an sa sheda ba zai iya bacewa a neme shi a rasa sannan kuma da ya aiko da kudin babu sheda shi ma ba rubutu wannan ya tsinci kudin ba sheda ba rubutu shi ma zai iya yin miris ya ce to kai yanzu in ba ma hukaci ba ne kai ya zan ba su kudi hannu da hannu ka ce wani ka dora akan katako yayi shiru da wannan dinare dubin da ya gani yace bai gansu ba, kuma shi ma ba wata sheda da za ta nuna ya gani. Amma da yake shi ma mai amanan ne sai yace ba zan karbi wannan kudin naka ba, wancan na farkon da ka turo Allah ya iso da su, da haka alƙawarinka a ranar, a ranar Allah ya sa naga kudina. To kaga irin yadda da mutane suke mu'amalar kudi, akwai amana, akwai gaskiya, akwai alƙawari. Shi yasa ba mai cutar kowa, ba mai la tazlimuna wala tuzlamun, ba mai ci maka kudi kai ma ba za ka ci na wani ba. Haka aka zauna lafiya, waɗanda za a samu ƴan kaɗan in suka yi abin siyasai su shahara a ta jin labarinsu, sun yi abin siyasai a ta jin labarinsu. Yanzu wani da ya tashi sai ya ce shi an ce wai a harami ba a yin tsintuwa, amma shi yana son ya gwada. Sai ya kira wani mutum ya ce masa za ka aikin haji, ya ce eh, ya ce to ga dinari 1000 a cikin jaka, ka je ka aje shi a cikin harami kawai, ka koma gefe ka zura ido ka gani. Duk wanda ya ɗauka ya ci giya, to mutumin kirki ne, ka ce rabon masa. Wanda kuma ka ga ɗauka ya tafi bai ci giya ba, to ka bi shi a baka karɓo min kuɗina. Shi kenan sai ya je ya aje kuɗi, ya koma gefe yana ta kallon kuɗi, jama'a suna ta ɗawafi, wasu suna sa'ayi, wasu suna sallah, wasu suna kaza. Shi kuma akwai wani mutum da talauci ya dame shi a lokacin, yana cikin tsiya da talauci. Ya ce wa matarsa, kai, ni fa gari ya min zafi, ina cikin wahala, ina cikin kunci. Ta ce, ah, kai kana maka ga Ka'aba, ka ce kana cikin kunci, ka je ka gaya wa Allah mana. Ka je ka yi ɗawafi, ka yi ɗawafi, ka ce wa Allah ba ka da shi. Ka ga abin da Allah zai ma. Ya ji ya yi ɗawafinsa, ya yi ɗawafinsa, ya yi ɗawafinsa. Shi kenan yana zagayawa, kuma ya fito sai ya ga wata jaka, ya buga ya ji kuɗi ne. Kawai sai ya ɗaga ya yi sama da ita. Sai ya tafi gida. Idan mutumin yana binsa, yana kallonsa, yana kallonsa, ya je shige gida. Sai ce wa matarsa, alhamdulillah, kin ga shawarar ki ta yi. Na je na yi ɗawafi, na roƙi Allah ya ban kuɗi, sai kuma ga kuɗi. Ta ce, a'a, wannan ba naka ba ne. Wannan cigiya ake, in an yi tsintuwa a harami ba a ɗauka, cigiya ake yi. Je ka mayar. Wannan kuɗin ba halal ba ne, ka je ka mayar. Shikenan ya kwana, ya bi shawarar matarsa, ya tafi da kuɗi harami. Yana zuwa sai ya aje. Sai mutumin ya biyo shi a baya, ce kai ba na ga ka ɗauke kan nan ba, da ya ce wallahi na ɗauka. Sai kuma matata ta ce min ai ban kyauta ba, kayan jama'a ne na dadish. Sai ya ce to wannan kuɗin dama wani ne ya turo ni da shi. Ya ce na ajiye in tsira ido, idan na ga wani ya ɗauka ya dawo da su, ta ya nuna mutumin arziki ne a ban masa. Da haka yanzu na ban maka, mu je in gaya matarka shaida cewa yanzu kuɗinka ne, a ci gaba da shagali da su. Aga wannan gwada amana ne, yanzu ka gwada amana. Gwada amana ake yi, a ga wani mutum mai amana ne, mai gaskiya ne, mai alkawari ne, sai a gwada. Eh, kaga ya samu mata ta gari. Shi yasa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Huzaifa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sun karɓi ran wani mutum daga cikin wanda suka gabace ku. Sai suka ce masa kai ka taɓa aikata alheri kuwa? Yace to ni dai na kasance na kan umarci yara na, idan ina bin wani bashi ko mun yi mu'amala da wani yana cikin kunci, sai na ce a yafe masa har sai ya samu. Sai mala'iku suka ce to kai wannan a cire list ɗinka daga cikin ƴan wuta, Allah ba zai saka a wuta ba. Sai suka ƙetare shi. Bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta 2077. Haka ya zo a wani hadisi shi ma wanda yana ji a cikin as-silsilah sahiha mai lamba ta 86, da kuma cikin sahihul jami as-sagir mai lamba ta 8539, kuma ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad Ibn Majah ma ya rawaito shi mai lamba ta 2418, ya ji a cikin al-mustadrak na hakim cikin majma'iz zawaid Imam al-Baihaqi ya rawaito shi wannan hadisi cewa daga Sulaiman bin Buraida daga babansa yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake bin mutum bashi ko yake da wani kaya a hannunsa sai zama yana cikin kunci, to sai dan jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu. To wannan kwanakin da ya jinkirta masa, kowace rana sai Allah ya rubuta masa sadaka. Sai kace na baka zuwa wata biyu, to kwana 60 Allah yana rubuta maka sadaka. Ha waɗannan kwanakin su cika, gashi ba ya fi masa kuɗin kai ba, amma jinkirta masa da kai, to kowace rana sai Allah ya baka ladan sadaka saboda ka jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu. Idan kuma lokacin karɓar bashin yayi, sai ka ƙara jinkirta masa saboda bai samu ba, to Allah ta'ala zai ƙara ninka maka wannan sadaka ɗin ta wannan ladan da kai. Haka ya zo hadisin Abu Hurairata wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a guri biyu, da lamba ta 2078 da kuma lamba ta 3480 musulma ya ruwaito shi mai lamba ta 2562 haka imamu nasa'i ya ruwaito shi lamba ta 4708 da kuma 4709 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika akwai wani mutum a da bai taba aikata alheri ba amma ya kasance yana ba mutane bashi sai yake ce ma yaransa idan kun je ma wanda kuka tarar yana cikin kunci to ku kyale shi mu ma mai yiwa Allah ya kyale mu yadda muka saukaka wa mai kunci mu ma muna fata Allah ya saukaka mana da ya gamu da Allah sai Allah ya ce din laifin da kai mun na ya fi maka haka nan ya zo a hadisi Abi Mas'ud al-Badri shi ma wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 2561 Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi mai lamba ta 3307 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an ga wani mutum hisabi cikin mutanen da suka gabace ku sai aka samu daga cikin aikin alherin sa shi yana yin mu'amala ne da mutane ba a same shi da wani alherin a zo a gani ba sai dai yana mu'amala da mutane kuma shi mutum ne mai wadaci yakan umarci yaransa idan sun tarar da mutum yana cikin kunci a yafe masa ko a daga masa kafa sai Allah ta'ala yace ni ne mafi cancanta da na daga maka kafa da haka kai ma na yafe maka sai Allah ya yafe masa sakamakon yana yafewa mutane akwai wani hadisin kuma daga Abi Basar shi kuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man anzara mu'tiran wanda ya sassautawa ko jinkirtawa mai kunci aw wada'a anhu ko kuma ya saryan masa yafe masa duka ko shashi azallahu Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu Allah ta'ala zai saka sha inuwa sa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa Imam Ahmad ya rawaito shi daga hadisin Abi Basar kuma Imam Muslim ya rawaito shi da Ibn Majah a wata riwaya haka wata riwaya ta Muslim daga Abi Qatada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yassara an man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurabi yawmil qiyamah duk wanda yake so Allah ya tseratar da shi ya fitar da shi daga kuncin alkiyama falyunafis to shi ma ya sassauta ya dauke wahala ko kunci ko rashin samu asirin daga wanda yake cikin kunci ka yaye ma wanda yake cikin kunci kana son kai ma Allah iyaye maka indai har kana so Allah iyaye maka kuncin alkiyama to ka yaye ma wanda yake cikin kunci wanda kake bi bashi ko kake bi kudi ko kuka wata yarjejeniya to kai ma Allah zai maka muslim ya rawaito shi da Imam Tabarani da makamantan su haka na hadisin Abi Qatada yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda iyaye wa wanda yake bi bashi ko kuma ya shafe masa bashin ya dauke masa bashin Allah zai sa shi a inuwal arshi ranar alkiyama haka wata riwaya ta Bukhari daga Abi Huraira yake cewa wanda ya karbi dukiyar mutane man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adda Allahu an wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar mutane wato ya karbi rancen dukiya ko kuɗi ko na kasuwanci ko na sana'a hannun mutane amma a zuciyarsa da tunaninsa da niyyarsa yana so in ya gama bukata ya dawo musu da kuɗin su to Allah zai hore masa hanyar da zai biya wanda kuma tunda ya karba a zuciyarsa da nufinsa so yake halakar ko ya cinye to shi kansa Allah zai halakar da shi wata rana ce akwai Abu Qatada yana bin wani mutum bashi da mutumin ya gani sai buya da ya gani sai kuya sannan kawai sai je kofar gida don kana so a tabbatar maka ne gida yana nan ko baya nan tambayi yara yaro zaka tambaya kai babanka yana nan dan mutum zai iya ga manya an yi sallama ku ce ba nan za su iya cewa baya nan shi ko yaro zai ce baba yana nan ko ce ma yaro kai in an yi sallama ka ce ba nan to haka zai fada sai ce baba ya ce in an yi sallama an ce baya nan shi yaro ba shi da ruwa a ciki baba ya ce an yi sallama an ce baya nan kaga yana nan kenan to sai tambayi yara baban ku yana nan suka ce yana nan to ku ce yazo suka ce ana kiran ka baba kaga ba magana kuya ya fito yace kai ina bin ka bashi ina ta neman ka na rasa yace wallahi ba hali ne yace tsakaninka da Allah da ya halice ka ba hali yace wallahi babu yace ka rantsi tsakaninka da Allah ba ka da halin da zaka biya ni suka yaka so uku yace to na yafe ma saboda haka wannan yima cikin aikin kirki da Allah ta'ala yake so mutum yayi wato ya dan sassauta mutum idan ba shi da hali zuwa samu sai Allah ta'ala bayan ya gama mana bayani akan hukuncin bangaren abin da ya shafi mai bashi ko dai ya biya in yana da hali ya biya ba tare da Allah ya cire kudin ruwa ya ce a falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. In an zo bashi Allah ya ce a cire kudin ruwan na soke shi a dawo masa a dawo da asalin kudin da aka karba sannan bashi da shi a jinkirta masa in an tabbatar kuma abin ma ba zai yi ba a yafe masa kaga hali uku kenan ya biya daidai da abin da ya karba ko a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu in bashi da shi ko kuma ma a yafe masa gaba ɗaya Allah ya ce wannan shi fa alheri a gare ku in kun kasance kun sani sai Allah ya ce wattaqu yawman ku kiyaye kanku da wata rana akwai wata rana tana nan tafe turja'una fihi ana maida ku a cikin sa ila Allah zuwa ga Allah ko tarji'una kuna komawa ko turja'una a wata qira'an ana maida ku fihi a wannan rana ila Allah zuwa ga Allah tarji'una kai zaka koma da kanka dama duniyar nan ai ka shigo ne gidaje hudu ne in ka kula duniya kamar gida hudu ne gida na farko cikin uwa shine mafi kankantan dadewa dan wata tara ne da yan kwanaki in mutu ya wuce shekara sai an tafi asibiti ba a son ka wuce shekara ko ba a son kai kasa da wata shida to da kan an haifi mutum ya madda zaman sa kenan a wannan daki a wannan gida zuwa wata tara sai ka fado gidan duniya shine gida na biyu shi gidan duniya shine kuma gidan da ake harkoki ga sunan iri-iri wani ya shekara da yawa wani ya shekaru kadan wani ya abin kirki wani ya abin tsiya to in ka gama da wannan gidan shi kuma ya fi wancan gidan tsawo dan shi yakan kai mutum har shekara 120 ma yana rayuwa to daga nan sai kabari shine gida na uku shi kuma ya fi gida na biyu shi kuma tsawo ko yanzu wani a kabarin sa ya fi shekara 2000 tunda dole sai alkiyama ta yi zai tashi saboda shi kabari shine za a yi ta zama a yi ta zama a yi ta zama a yi ta zama har sai alkiyama ta zo to in kiyama ta zo kuma an gama zaman kabari daga nan kuma sai wuta ko aljanna shine gida na ƙarshe shi kuma nan dindindin ne wuta dindindin aljanna dindindin to kaga an fara da kadan mai bin sa an kare da babban cikin mahaifiya shine mafi karanta a zaman duniya sai kuma cikin duniyar sai cikin kabari yafi cikin duniya tafi cikin kabari dadewa ko ita kuma kabari abin nan kai tafi cikin uwa dadewa shi kuma kabari yafi duniya dadewa ita kuma lahira tafi kabari dadewa su ne gidaje guda hudu da mutum zai bi har ya zuwa ya hadu da Allah ya masa hukunci yasa ce kuma tuwaffa kullu nafsin sana a cika ma kowace rai ma kasaba abin da ta tattala ko na alheri ko na sharri wa hum la yuzlamuna su mutane Allah ya ce ba a cutar su cuta shine a kara maka laifi ko a tauye maka lada idan kai abin kirki shi zaka gani in kai abin tsiya shi zaka gani ba za a dauke maka abin tsiya a kara maka abin yadda ba kai ba haka ko ba za a tauye maka alherin da kai ba idan an tashi a yafe maka zinubanka wannan gafara ce daga Allah da afuwa da yafiya amma dai ba za kai mummuna ɗaya ka ga mummuna biyu ba ba kuma kai abin kirki goma a mai maka da shi tara ba a an kai ɗaya ma goma ake mai da shi saboda a ziga ka kai aikin kirki kai kun san Allah so yake mana rahama da ya ga dama sai ya ce abin tsiya ɗaya abin lada ma ɗaya amma sai ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha in kai abin kirki goma zan baka wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa la yuzlamun wanda ya abin tsiya kuma iya abin tsiyan nan zai gari kwaya ɗaya ba za a zalunce shi a kara masa abin da bai ba ko kuma a rage masa a lada ba saboda haka shi sa Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna wannan aya kamar ita ce ma aya ta ƙarshe da ta sauka tsakaninta da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 9 ne wannan aya ita ce ƙarshe wa'azin ƙarshe da Allah ya wa duniya daga nan aka daina saukar da wahayi ita ce wannan aya wattaqu yawman ku kiyaye kanku wata rana turja'una fihi da za a maida ku a cikin sa ila Allah zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata a bata abin da ta tattala wani ya tattala abin kirki to ga abin kirkin ka wani ya tattala abin tsiya ga abin tsiyar ka wa hum la yuzlamuna so dan an zo da sikelin alkiyama wannan za'ul mawazin alqist al-yawm al-qiyamati fa la tuzlamu nafsun shay'a to a wajen sikelin nan da yake sikelin lahira very sensitive wato ko kwayan komayya ce ta haukai sai ya nuna shi da sikelin da yake auna kura fa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu man ya'mal sharran yarahu komai kankantar alheri aka dora shi a sikelin nan sai ya kada cewa wani abu ya hau ina wata kura da yamman ka bude taga zaka ganta kamar hayaki ko kamar kura haka to wannan abin shine abin da baya tafuwa da hannu to ko shi kazo da ayyina alheri aka dora sikirin lahira sai yayi motsi wala tuzlamu nafsun shay'a to annan ne mutane za su tafi kashi biyar yanzu wani da an zo an fito da aikin sa duka mai kyau ne duka mai kyau ne ba shi da tabo ko daya sai wannan ya ji dadi cikelin ma bangare daya ne duka aikin sa mai kyau ne duka na lada ne alhakin duka an goge ko ma ba a rubuta ba ko kuma Allah ya ce masa to da haka da an zo lada za a gani tile daya bangaren babu kaga wannan kawai sai aljanna wani kuma duk alhaki ne ba lada ko daya ko bai ladan ba ko yayi shirka ta ruguje da kafirci da munafinci sun ruguje ko kuma an biya mutane da ladan nasa ya kare karaf ba shi da lada ko daya wannan kawai dama ya samu koma sauta na uku shine wanda za a zo a auna sikelin sa nan da nan ga me yawa ga wanda yafi yawa a auna wani sai kaga ladan sa ya rinjaye alhakin sa ga alhakin tabbas yayi gashi ma ana gani ga kuma lada amma ladan ya fi rinjaye to wannan saboda rinjayen da ladan sa yi duk da yana da alhaki Allah sai ya fi masa yauci wani kuma ga alhakin ga ladan amma alhakin ya rinjaye ladan an samu kamar 70-30 ko an samu 60-40 ko an samu 59-40 da nabi daya ko an samu 50-50 amma an samu wani dan spirit wani dan 0% ya hauna an je samu rinjaye wannan shi ma sai a yi inda ya fi rinjayen da shi wani kuma an dora kaikinsa gaba ɗaya sai ya zama daidai wa daida duk wani aiki da ya na lada ya alhaki irinsa 50-50 sikeli ya nuna cewa ya tsaya cak nan lada nan alhaki ba wanda ya rinjaya wannan suna ake kira ashabul araf ta ce to kai dan doran la'araf ne kai dan kanka tanga ne kai baka wuta saboda aikinka bai rinjaya ka tafi wuta ba kai baka aljanna saboda aikinka bai rinjaya ka tafi aljanna ba to waɗannan an ce anan za a bar su ko ko ya za a yi musu a ƙarshe aka ce Allah zai cika musu da rahmarsa Allah ba zai baka anan ba sai ya nuna maka shi Allah ne za a ce to kun ga dai aikin ku iyayen da ya tsaye da ku to gafara Allah kuma ta rinjaye ku ku tafi aljanna su ne masu wato wannan aiki za ka Allah ce ka kiyayi wannan rana za ku koma zuwa ga Allah ranar da wato zai zama an samu wannan shi yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa akhiru ma nazala min alqur'ani kullihi abinda shine karshen sauka alqur'ani shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi wata rana da za a maida ku ko za ku koma a cikin sa zuwa ga Allah yace cewa bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato rayu zuwa kwana 9 ne kawai sannan annabi azza sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ranar litinin wato abin nan 12 ga watan Rabiul Awwal idan ka wannan jan hankali ne Allah yake mana a ƙarshen wannan aya dan ka wannan aya tana nuna mana komai kake yi mulki kake yi kasuwanci kake malanta kake talauci kake sana'a kake komai kake yi ka dinga yi kana tuna me kana tuna lahira ciki tuna lahira yana sa mutun ya gyaru domin dan sandan mu dake zuciyar mu shine takawa sheke hana ka kai wani abu imani yakan hana mutum abubuwa da yawa shi sa imani ya zauna a zukatan mutane za ga laifuka ba hana su akai ba kama su akai ba amma sun daina dama abin da ke hana laifi imani da doka wanda ya buya sai imanin mu ya hana mu wanda ya bayyana sai doka ta hana mu to idan doka ta rauni imani ya rauni sai a dinga yin laifi a boye saboda raunin imani kuma ana yin sa a bayyane saboda raunin doka shi yasa malamai masu wa'azi su ma jami'an tsaro ne tsaron da suke shine suna tsarewa mutane imanin su suna gaya musu ku ji tsoron Allah ku girmama Allah kai niyyar cuta ko kai niyyar sata ko zamba ko ha'inci ko fashi ko kwace ko kidnapping sai ka ji wa'azin malami ka fasa kaga an taimaka maka wannan ya kyautata tsaro a ƙasa wa'azi mutane su gyara imanin su da Allah su ji tsoron Allah yana gyara ƙasa idan mutane suka ji wa'azi suka yi aiki da shi za a zauna lafiya wa'azi yana gyara kai gyara alaƙarka da Allah ya gyara alaƙarka da matarka ba za ka cuci matarka ba ba za ka cuci iyayenka ba ba za ka cuci iyayenka ba ba za ka cuci makotanka ba ba za ka cuci musulmi ba wanda ba musulmi ba ma ba za ka cuce shi ba dan musulunci bai yadda dan mutum baya musulunci ka cuce shi ba domin ka cuci karawa ta ranka cuci mai musulmin da ka cuci wanda ba musulmi ba domin shi wanda ba musulmi man ka cuce shi abinda zai dauka kamar addinin ka ne mai koyar da haka sai ka sa masa kiyama addinin ka da kiyamarka da kiyamar yankin ka da kiyamar ire-iren ku duk sanda yaga irin ku ma sai dauka haka kowa ma yake saboda haka ba a san ai cuta hatta ga dabbobi musulunci ya hana cutarwa ga halittu duka ya ce mutane su zama masu tausayi ya ce Allah zai baka lada ko dabba ka ciyar ko tsuntsu ne yazo ya ce abu a gurinka Allah zai baka lada kuma ya gaya mana wata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare kuma ya ba mu labarin wata mata da ta shiga wuta saboda ta azabtar da ainihin wato magi ta yi wa magi azaba sai ta shiga wuta da haka nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yace mana malam wannan tambayar daga kurame ne yace suna da kungiya kuma suna tara kuɗi idan kungiyar ya nemi bashi dan kungiyar ya nemi bashi sai a ce zai ba da fafe sannan abin da ya karba in ya zo dawo da shi in ko ba dan kungiyar bane zai ba da 10% to yaya hukuncin wannan bashi a musulunci wannan ai cin kudin ruwa ne kamata yayi ku yi abin da ake kira cooperative insurance shine a dinga ba mutum bashi yayi amfani da shi ya dawo da abin da ya karba ba ƙari ba rage amma ba za a ba mutum ba sai in yana sakawa shi ma kaga ce makekeniya kenan mu dinga kawo misali mu hadu 100 sai a ce duk wata kowa ya dinga ba da 10,000 nawa kenan zamu tara a wata miliyan 1 sai da muka yi wata 12 muna ajiyewa ana da miliyan 12 sai aka ce to duk wanda yake son ya karbi bashi a cikin wannan kwamiti zai iya karba daga miliyan 1 zuwa 2 za a iya bashi amma kada cin bashin ya wuce wata 2-3 ka dawo da shi iya abin da ka karba shi zaka dawo da shi dama mun yi shi ne ba dan mu ci riba ba dan mu taimaki kanmu da kanmu idan asara ta samu ga wani ko haihuwa ko mutuwa ko wani abu na larura ya taso ko na hatsari ko na wata kaddara a ciki mu kuma zamu bashi gudunmawa adadi kaza ko fasantin kaza wannan shine taimakekeniya wata awanu alal birr wa taqwa yana cikin wannan to da haka amma ka ce kuna ba mu shi bashi ya karo to mun bai samu abin kara ba fa kun ga dai an fada abin da muka hana cewa ba da bashi da karɓar kuɗin ruwa sai dai a yi mudaraba kun san mun ce bayan an soke bashi da ruwa sai aka fito da abin da zai zama shi kuma mudaraba sunansa menene mudaraba ni na iya kasuwanci ba ni da kuɗi kai kana da kuɗi baka iya kasuwanci ba ya za mu yi to sai in karɓi kuɗinka in kasuwanci tunda ni ƙwararre ne na iya juyawa kai kuma mai kuɗi ne baka iya juyawa ba sai kai ka zo da kuɗinka ni na zo da ƙwarewa ta sai mu yarjejeniya fasancen ne za a dinga samun an ci riba je kaka juya kuɗin nan in an samu riba ni mai kuɗin ina da kaso 50 cikin 100 kai ma kana da kaso 50 cikin 100 duk wata uku sai mu zo mai lissafi shikenan wata uku yayi ta zama miliyan 2 shikenan ina da 500,000 a ciki kai ma kana da 500,000 a ciki haka za a dinga tafiya ranar da aka samu 10,000 ma ina da 500,000 kana da 500,000 sanda ba a samu ko kwabo ba fa ba ka da shi ba ni da shi kai kuɗin ka bai kawo maka komai kuma wahala ta bata kawo min komai ba sai mu hakura haka to ranar da asara ta zo fa in asara ta zo kai ta shafa in ban yi sakaci ba sai ce to kai miliyan 1 da ka bayar an samu asara 300,000 a ciki yan saura 700 kake da shi to me hujja an yi asarar 300 zo mu je ka gani ga shaidu ga kaza ga kaddara ce an ce hannun amintacce baya biyan abin da ya batar sai yayi sakaci ko yayi ganganci don haka samu akwai ganganci sai ka ce a to wannan abin ganganci kai biya ni kuɗi na ai ka san hanyar nan ba abin tare kuɗi ka san ba a ganganci a shiga nan ka shiga min da kuɗi na sai ka biya ni ko ka ajiye min a inda zai lalace ko kai sakaci ka sai abin da yake lalacewa ko ka sai abin da ko ka bi hanyar da barayi suke kwacewa ko ka sai abin da baka shawara da ni ba duk waɗannan za su iya sa mutum a ce sai ya biya malam ina yawan yin gyatsa kuma duk lokacin da nayi sai wani abu ya dawo baki na to malam yaya matsayin azumin ka yana nan da gyatsa da tari da amai da sauransu din suka fito ba sa kare azumi sai an kirkiro su an ce wanda yayi amai da gangan ya kirkiro aman da gangan ta hanyar sa wani abu a bakin sa da zai sa yayi amai ko kallon abu ko jin wani abu ko sauraron wani abu da ke sa shi yayi amai da gangan to wannan sai ya rama azumin kwaya daya amma idan aman ne ya rinjaye shi yazo to babu wani abu tunda halitta kace haka sai ka je asibiti kawai Malam mai tambaya tana cewa ta dauki ajiyan kaninta a ɗakin mahaifiyarsu ta sayar. Tun daga nan sai ya daina yi mata magana. Tace malam ina da niyan biyan sa. Tana da niyan biyan ta samu amma ta ce babban damuwarta shine ko hakan da ta yi yana nuna ta bata zumunci mana. Mutum yana ajiya ki dauke masa hajiya kuma ki ce biki bata zumunci ba. A biki kyauta ba gaskiya. Biki kyauta ba ya kamata ki nemi afuwarsa da gafararsa da yafiyarsa ku ba. Ki bashi hakuri kuma ki gaggauta biyan sa. Taiwa ajiyan nan da yake fashi ma aure zai. Ko ajiyan nan da yake kasuwanci zai, ko sana'a zai, ko neman ilimi zai, ko jari yake tarawa. Ai ba daidai bane kana ajiya wani zai dauke ma fi sabilillah. Ko da mahaifinka ko mahaifiyarka ne. Ya kamata me ko a karfafa maka gwiwa ka ci gaba da ajiya kuma kana ajiya ana daukewa. Kaga ai sai rashin aminci ya shiga. So da haka biki kyauta ba hajiya, ki je ki nemi gafararsa, ki nemi yafiyarsa, ki nemi afuwarsa kuma ki gaggauta biyan sa kudin sa. Alhamdulillahi mun yi baki a waɗanda suka zo wajen tafsiri yau akwai Alhaji Jamilu Isyaku gwamna tare da tawagarsa sun iso wannan guri gashi nan a zaune kusa da shugaba Dr. Muhammad Lawan. Muna ma barka da zuwa wajen wannan tafsiri namu, muna maka fatan alheri, Allah ya tabbatar da alheri. Wannan yake 1000 a saka asusun marayu ina neman jari, Allah ya hore mun to Allah ya hore ma. Wani ya bada 500 ina bar addu'a na fara karatu to Allah ya sa albarka a karatunka. Wani ma ya yi ko 1000 yace baffa na ba shi da lafiya shekara 15 to Allah ya ba shi lafiya. Wani ya yi ko 3000 yace Allah ya ba su, Allah ya ba mu zaman lafiya to Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa da duniya ma baki daya. Wani ya yi ko 2000 yace Allah ji kan iyaye na daga kumbiya to Allah ji kan iyayenka. Wani ya yi ko 500 yace shi ma Allah ya biya ma bukatunsa to shi ma Allah ya biya. Wani ya yi ko 5000 daga Ibrahim Yusuf Hizba ya shi ma muna roƙon Allah ya ji kan mahaifinsa da ya rasu. Wani ya yi ko 1000 shi ma ya ce Allah ya biya masa bukatunsa na alheri. Addu'o'i wani bawan Allah ya yi hadari har ya kare a sa shi addu'a to Allah ya ba shi lafiya, Allah ya sa kafara ne. Zan yi tafiya mai nisa, Allah ya tabbatar ya sa albarka a cikin tafiyar to Allah ya sa albarka. Ina neman scholarship na wata ƙasa to Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa aje lafiya a yi nasarar tafiya. Akwai marasa lafiya muna ƙasa, Allah ya ba su lafiya. Yau shekara da kama ɗan uwanmu an biya kuɗin fansa har yau ba su ke shi ba. Muna barin addu'a to Allah ya kubuto da shi. Akwai mun je jami'an Eastern University da take nan Gombe a wacce Dr. Sani Jauro ya kafa. To na je ziyara makarantar, na ga abubuwa masu ƙaye a yadda aka tsara makarantar kuma har ma ya ba mu kawo ɗalibai guda 2 za a ba su scholarship kyauta a fannonin ilimi ko kimiyya ko law ko kaza ko kaza. Muna masa addu'a wannan makaranta da ya kafa Allah ya sa mata albarka, Allah kuma ya ƙara irin waɗannan makarantu a cikin jihar Gombe da arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Allah ya kawo mana da matsatsalo na zahiri da na baɗini, fitintunan da suke tasowa ko ina a duniya Allah ya kwantar da su, Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa. Allah ta'ala ya lulluɓe mu da shi. Iyayenmu da suka rasu Allah ya ji kansu. Masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani. Masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Wanda suke fama da matsalar tattalin arziki Allah ya gyara musu. Wanda suke da shi Allah ya tsare musu. Muna roƙo Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka koma mana da fitintunu na zahiri da na baɗini. Allah duk wata fitina da za ta taso wacce za ta kawo tashin hankali da zubar da jini da tsoro da firgici da razani Allah ka kwantar mana da ita. Allah mun yi tawassali da sunayenka masu yawa su hunka maɗaukaka. Rahama da kake raba a wannan wata Allah ya sa da rabon maci. Wanda kake musu afuwa Allah ya sa da mu a ciki. Wanda kake jin kansu Allah ya sa da mu a ciki. Wanda kake musu gamdakatar Allah ya sa da mu da iyalanmu da matanmu da ƴaƴanmu da dukkan al'ummar musulmi Allah ya sa mu na ciki. Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamarka da jin kanka. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar wa salli Allahumma wa salli wa bari ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
ولد الهلال المبتغى فالصوم أروشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في موعدك.